Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 41 49 da 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so da adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da safiyar Juma'a ta babbar rana 16 ga watan Fabrairu shekara ta 2018. Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
To Sarfila, kasar sa'o'i 24 bayan murabus din Jacob Zuma na Afirka ta Kudu, kasar ta yi sabon shugaban kasa. Kasar Pakistan tana gina ganuwa akan iyakarta da Afghanistan, tana kuma so shugaban Amurka Donald Trump ya biya kuɗin ginin. Kana Prime Minister kasar Habasha ya sanar da cewa zai murabus a wani abin da yace yunkuri ne na kawo ƙarshen rikicin siyasa da ake fama da shi a kasar.
To Allah ya kyauta, kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa ƴan bindiga sun kashe wasu mutane sama da 40 a ƙauyen Birani na ƙaramar hukumar Zurmi a jihar Zamfara.
To shi ne sun kazo da babura, babura ya kai 100 kuma kowane yana dauke da mutum uku, kuma kowane mutum yana dauke da bindiga. Sun tura mota kanta ta dauko lodin mutane da kayansu, sun ka kona mota sun ka kashe mutanen.
Shugaban Najeriya ya kaddamar da jirgin leƙen asiri maras matuki da sojojin saman Najeriya suka kera.
The role of the military as an enabler of national development.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan yayin kaddamar da jirgin leƙen asiri maras matuki mai suna Tsegumi.
Sai kuma shirin lafiya uwar jiki wanda Jummai Ali za ta gabatar, amma duk wannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Kasar sa'o'i 24 bayan murabus ɗin Jacob Zuma, Afirka ta Kudu ta yi sabon shugaban ƙasa. Sabon shugaban shine Cyril Ramaphosa, wani fitaccen ɗan kasuwa kuma kusa ɗan kusa a jam'iyyar African National Congress ko kuma ANC, wadda ya taka rawar gani a tilastawa Zuma ajiye aiki. An rantsar da Ramaphosa jiya Alhamis a birnin Cape Town bayan da majalisa ta zaɓe shi babu hamayya. An rantsar da shi ne bayan misalin sa'o'i 12 da ya murabus ɗin Zuma, biyo bayan matsin lamba da ya fuskanta daga jam'iyyarsa da ya sauka daga gargar mulki kafin cikar wa'adin mulkinsa a tsakiyar shekara ta 2019. Ramaphosa zai gabatar da jawabinsa na farko kan halin da ƙasa take ciki a yau Juma'a, jawabin da tun farko aka shirya Zuma zai gabatar a baya cikin wannan watan. Sabon shugaban ya bayyana cewa zai fuskanci kalubale mai yawa a sabon mukamin, ciki har da yaki da cin hanci da rashawa da yayi kamari a jam'iyyarsa, da kokarin cike giɓin tattalin arziki da ya ki bacewa tsakanin Turawa da bakar fata shekaru kusan 30 da kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata, da kuma ci gaba da sabon aikinsa lokacin da za a gudanar da zaben ƙasa a shekara ta 2019.
Prime Minister kasar Habasha ya sanar da cewa zai yi murabus a wani abin da ya yi wato ya ce yunkuri ne na kawo ƙarshen rikicin siyasa da ake fama da shi a ƙasar, da yake jawabi ta tashar talabijin ta ƙasa. Helma Riyam da Sleng ya ce ya miƙa takardar yin murabus daga mukamin Prime Minister da kuma na shugabancin gamayyar jam'iyyu ta EPRD da ke mulkin ƙasar. Prime Minister ya ce zai yi murabus ne da nufin haɗa hannu wajen neman mafita da kuma ganin nasarar garan bawul da muka yi, in ji shi. Ya ce gamayyar jam'iyyun da ke mulki ta EPRDF da kuma jam'iyyarsa Southern Ethiopian People Democratic Movement duk sun amince da takardar ajiye aikin nasa. Yana kuma fata majalisa za ta amince. Prime Minister ɗan shekaru 52 ya yi aiki a matsayin Prime Minister tun Satumba a shekara ta 2012 lokacin da aka zaɓe shi bayan wata guda da rasuwar wato magabacinsa Mels Zenawi. Kasar Habasha tana fama da rikicin siyasa tun da aka gudanar da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a shekara ta 2016 galibi a yankin Oromia da ke kudanci, abin da ya sa jami'ai suka ayyana dokar ta ɓaci.
Ana sauran kimanin sa'o'i 24 a kammala zaman tattaunawar wanzar da zaman lafiya ta Sudan ta Kudu da ake gudanarwa a Addis Ababa. Yan gwagwarmaya sun ce ka karfin gwiwar da suke da shi na samun zaman lafiya mai dorewa a Sudan ta Kudu yana raguwa. Hadakar kungiyar yan fafatukar da ake kira kwamitin ƙara karfin gwiwa ta fitar da sanarwa jiya Alhamis, tana kira ga garan bangarorin da ke kai ruwa rana da su amince da bambance-bambancen, wato su mance da bambance-bambancen siyasa da ke tsakanin su, si abin da zai kawo ci gaba a tattaunawar ta makonni biyu da ke ake dab da kammalawa da nufin kawo ƙarshen tashin hankali a Sudan ta Kudu. Ana kyautata zaton wakilan da ke tattaunawan za su sa hannu a sabuwar yarjejeniya gobe Asabar, wadda za ta farfado da yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu da aka cimma a shekara ta 2015, wadda ta wargaje watannin baya. Ana kuma kyautata zaton sabuwar yarjejeniyar za ta magance matsaloli da suka kawo tashin hankali a Juba cikin watan Yulin shekara ta 2016 tsakanin dogarawan shugaba Salva Kiir da Dakarun da ke goyon bayan tsoho mataimakinsa na farko Riek Machar.
To, ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Alhamis, Majalisar Dokokin Amurka ta ki amincewa da tsare-tsaren shige da fice guda hudu da aka gabatar a zauren majalisa cikin makon nan da aka kebe domin muhawara kan matsayin bakin haure matasa da ke fuskantar barazanar ta sakeyarsu da za a iya yi daga ranar 5 ga watan Maris. Tsarin da shugaba Trump ya gabatar shi ne ya samu ƙuri'u mafi ƙanƙanci, inda ya samu ƙuri'u 39 daga majalisa mai mambobi 100. Na yi bakin ciki da muka gaza samun mafita yau, amma wannan ba yana nufin aikin ya kare ba, in ji ɗan jam'iyyar Republican daga jihar Colorado, Cory Gardner, a saƙonsa na Twitter. Shi ko ɗan jam'iyyar Democrat daga jihar Delaware, Chris Coons, ya buga a shafinsa na Twitter cewa, na damu matuƙa game da makomar matasan da ake kira Dreamers a duk faɗin ƙasar wanda ba su san makomarsu ba. Ana amfani da kalmar Dreamers ne lokacin da ake ambaton waɗanda iyayensu bakin haure ne suka shigo da su Amurka tun suna ƙananan yara.
Daga ƙarshe, ƙasar Pakistan tana gina ganuwa a kan iyakarta da Afghanistan, tana kuma so shugaban Amurka Donald Trump ya biya kuɗin ginin. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Pakistan, Kawaja Muhammad Asif, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Bloomberg cewa ginin ba zai ci wa Amurka kuɗi mai yawa ba, sun fi kashe kuɗi a yaƙi, in ji sa. Ɗan ɓangare ƙalilan kawai ne aka iya kammalawa na katangar sabili da ƙarancin kuɗi. Amma Asif ya ce yana kyautata zaton za a kammala shekara mai zuwa.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, wasu 'yan bindiga sun kashe sama da mutane 40 a ƙauyen Birane na ƙaramar hukumar Zurmi a jihar Zamfara. Ga Murtala Faruk Sanyin da ƙarin bayani.
Lamarin ya auku ne da yammacin jiya, sa'ad da wasu mutane akan babura ɗauke da makamai suka kai hari tare da yin harbin kan mai uwa da wabi a wani gari mai suna Birane cikin ƙaramar hukumar mulki ta Zurmi, inda suka karkashe mutane da dama, kana suka yi awon gaba da shanu. Wasu majiyoyi sun ce sai da maharan suka tattare wasu motoci, inda suka kashe tare da ƙona mutanen da ke cikin su da ke kan hanyar su ta zuwa kasuwa kafin su shiga garin na Birane. Harin dai ya yi kama da na ramuwar gayya, in ji wani mazaunin garin Zurmi, wanda ɗansa ke cikin waɗanda maharan suka harba, duk da yake yana da sauran ransa ya zuwa lokacin haɗa rahoton, wanda ya ce maharan sun kashe aƙalla mutane fiye da 40, duk da yake ya zaɓi saka ya sunansa saboda dalilan tsaro.
Sun taɓa ga mutanen ƙauyen cewa za su ɗauki ramuwar gayya ga abin da ko ga abin da ake yi musu, ga abin da an kai ma 'yan uwansu, an ka kashe musu barayi daga ainihin 'yan uwansu masu wannan aƙida. So shi ne sun ka zo da babura, babura ya kai 100, kuma kowane yana ɗauke da mutum uku, kuma kowane mutum yana ɗauke da bindiga. Sun cire mota kanta ta ɗauko lojin mutane da kayansu, sun ka kona mota, sun ka kashe mutanen, sun ka ci da wurin tsayawa nan, sun ka tare hanyar duk motar da ta zo, sun tare da sun ka kone ta da mutanen da ake yi.
sun kona mota uku kanta. Mota ta farko wanda sun ka tani sun kashe mutum 11 cikin ta. Mota ta biyu mutum hudu sun ka kashe. Ita ma mota ta uku ita kuma sun kashe wajen mutum 6 cikin ta. Sannan sun kashe ga cikin gari. Kan cikin garin wannan karin da nake ce maka daya ne. Sun kai kan mai uwa da wabi cikin kasuwa. Ba hore ba kunne. To a kalla nan wurin an kashe mutum ya kai 40. Kowa ya wasi an ka wasi sun ka wasi. Sannan sun ka hau babura din su. Sun kashe ga wani daji. Sun ka kai ga wasu gage na hillani. Sun ka kore shanu. Da sun ka kore shanu sai sun ka bi korama. Wata korama ana ce maka ana tana da suna Baras. Kana jin ka suna kiran Baras. Korama Baras. Sai sun ka bi wata korama Baras. Sai sun ka koma can cikin kasar Niger. Sun ka shiga ciki ana jin su. Su mutane nan ne tuna ba mai makamai ba mai wani makami wanda abbe da su ba wani wanda ka iya da su saboda sun ce ni karin jama'a
na yi ta kokarin kiran kakakin rundunar yan sandan jihar ta Zamfara ta wayar tarho amma ba amsa duk da yake wata jarida ta ruwaito shi yana tabbatar da aukuwar lamarin haka ma na kiran shugaban karamar hukumar mulki ta Zurmi shi ma ba amsa to amma da na tuntube kwamishinan watsa labaran jihar Muhammad Sanda dan jari kutarkwashi ya ce sun ji labarin amma ba su tabbatar da aukuwar lamarin ba a hukumance duk da yake ana ganin cewa ire-iren waɗannan hare-haren sun dan ragu a jihar ta Zamfara yayin da yan bindigar suka karkata ga satar jama'a da neman kuɗin fansa to amma lamarin na kokarin sake dawowa domin ko a watan Nuwamban da ya gabata ma an kai irin wannan harin a karamar hukumar mulki ta Shinkafi inda aka kashe mutane kusan 24 tare da kona gidaje da dama Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A gaida Murtala Faruk Sanyin a karan farko injiniyoyin sojin saman Nigeria sun samu nasarar kera jirgin leken asiri maras matuki da aka sawa suna Tsegumi kuma har shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da shi a sansanin sojojin da ke Kaduna ga rahoton Hassan Mai na kaina.
The role of the military as an enabler of national development.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan yayin kaddamar da jirgin leken asiri maras matuki mai suna Tsegumi da sojojin saman Najeriya suka kera a nan Kaduna inda yake jaddada muhimmancin rawar da sojoji ke takawa wajen samar da kyakkyawan yanayin samar da cigaban kasa. Bari kuma in yi amfani da wannan dama don jinjinawa sojojinmu bisa jajircewar ku na karya lagon Boko Haram.
Efforts toward defeating Boko Haram.
Shugaba Muhammadu Buhari wanda ya nuna farin cikinsa bisa yadda ya ganewa idansa irin wannan hoppasa na sojin saman Najeriya.
Accordingly is the Tsegumi which I am inducting today.
Kazalika wannan kurman jirgi mara matuki mai suna Tsegumi da nake kaddamarwa yau wani babban abin alfahari ne ganin yanzu sojojin saman Najeriya sun kai ga munzalin cimma irin wannan fasaha da ba makawa zai kara kambaba sha'anin tsaro musamman wajen tattara sahihan bayanan sirri da zai tasiri a kuma sha'anin tsaro babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya tabo kadan daga wasu ababe da wannan jirgi ya kunsa.
Tsegumi UAV kuma has a wingspan of 5.16 meters.
Tsegumi na da tsawon mita 5.1 mai kuma nauyin kilogram 80 wanda ke hade da na'urar daukan hoto mai infrared ka iya tashi ko sauka a hanya mai tsawon mita 300 kana yana zuwa da kin asiri kamar nisan kilometer 100 sannan yana lulawa sama da nisan taku 10,015 kana yana aikin sa na Tsegumi har na tsawon sa'o'i 10 ba kakkautawa.
An operational endurance of 10 hours.
Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar yace koda baya ga wannan sun cimma nasara da dama musamman a fannin jiragen.
Abubuwa da yawa wanda da ba ma iya yi yanzu mun fara yi. Misali zan baka misali na daya akwai gasan harbi da da ake jirage daban-daban daga wurare za su zo su yi gasan harbi to amma rabon da ai wannan gasa shekara 29 banda haka da yawancin wanda suke zuwa daga makarantar NDA su koyi tukin jirgi da sai kai a shekara daya wasu za su dade agun basu iya ba saboda babu jiragen amma a yanzu nan da yake ga ma mun samu yara wanda suka zo daga NDA suna cadet ma basu ma zama officer ba amma sun riga da sun koyi yadda ake tuka jirgi kashi na farko rabon da a samu irin wannan shekara 32.
Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Kaduna, Nigeria.
La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ba gani sai Allah Allah ka kai mai
to a gaida Hassan Mai na kaina har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu haka agun muke cewa karfe 12 da minti kusan 15 na dare ga shirin mu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To amma kun ji yadda sankara ke ci gaba da yin barna a duk fadin duniya. A saboda haka na gayyato Dr. Munir Mustafa, kwararre akan cututtukan da ke saurin yaduwa da ke jami'ar Pittsburgh na Amurka, domin ya mana karin haske. Me yasa ne kake ganin duk da ci gaban da aka samu wajen gano cutar sankara kansa, amma ake bayanin cewa ita ke kan gaba wajen kashe mutane a duk faɗin duniya?
To wato hajiya, ciwon kansa wani nau'i ne na cututtuka wanda a yanzu suke samun ƙara yawa a duniya, saboda babban dalili dai shi ne canje-canjen rayuwa da aka samu. Wato da a filin cututtukan da muke hira su cututtuka ne masu saurin yaduwa, kamar na cizon sauro ya cije ka ka samu cuta. Amma ita kansa nau'in cututtuka ne da ake ce musu chronic diseases, wato cututtuka masu cuta mai dogon zango, wanda shigarta ba ta shigar mutum rana ɗaya, tana ɗaukan shekaru da yawa kafin ta kama mutum. Sannan kuma in ta shiga jikin mutum, shi ma samun warakarta yana ɗaukan shekaru da dama, ko kuma ma mutum ya ce iya rayuwarsa ku zai zama yana ta fama da wannan cutar.
To cututtukan kansa kala-kala ne, likita ka yi bayani. Cikin cututtukan, tunda akwai sankaran fata, akwai sankaran jini, akwai na mara, ga sanan dai akwai na ciki, wanne cikin waɗannan sankara da ake da su, wanne ne suka fi muni?
Ita ciwo na sankara ciwo ne na da ƙwayoyin halitta ne na cikin jikin mutum suke bujirewa su juye su zama cuta. So duk wata gaba ta jikin mutum ta ɗan adam da wacce muke gani, da wanda take cikin jikinmu, da wanda ba ma iya ganin ta ma, ba mu san da zaman ta, wata tana kamuwa da wannan ciwo, sai dai wata ta fi wata yawa. A cikin cututtuka na kansa waɗanda suka fi yawa, akwai sankara irin ta mama, akwai ta mafitsara, akwai ta mara, akwai ta hanji, da kuma sauran kayan ciki, su ne waɗanda suka fi yawa. Kuma duk da kowace aka ɗauka cuta ce mai zaman kanta, wacce da dogon bayani akan ya take shiga, ya take fita, me ya kamallinta, amma dai babban abin da ya kawo yawan waɗannan cututtuka shi ne duk a cikinsu ba suna ɗaukar lokaci kafin su shiga, sannan suna da abubuwan da ake alaƙanta su da ita. Wato abubuwa ne wanda ba wai takamaimai za a ce su ne suke kawo ta ba, amma an fi samun daga masu yin wannan abu. Wato shi ne yanzu tsawon shekaru da ake samu na girma, mutum yana daɗa girma, an fi samun haɗarin kamuwa da waɗannan cututtukan yana ƙarewa, musamman duk inda shekaru suka haura 40 zuwa 50, wannan cututtuka sun fi yawa a wannan shekaru.
To
sannan ana alaƙanta ƙarin yawan wannan cututtukan da wasu abubuwa na zamani, kamar rashin motsa jiki, kamar rashin ingancin abinci, irin abincin zamani wanda an sarrafa su a masana'antu, an sa musu wasu sinadarai wanda wasu ba a gama fahimtar su ba, da kuma wasu sinadarai da suke gurɓata muhalli, kamar na dattin masana'antu ko na hayaƙi, ko kuma wanda zai sa wa kansa hayaƙi kamar ta hanyar taba sigari ko kuma shan barasa. So duk waɗannan abubuwan suna cikin abubuwan da suke daɗa kawo yawan waɗannan cututtuka, wanda duk abubuwan kika duba, duk wanda kika ɗauka za su ga canjin zamani shi ne duk yake kawo ƙarin waɗannan abubuwan.
To misali, kaga akwai wani rahoto da ya bayanin cewa kimamin ‘yan Najeriya kamar 100,000 ne ake ganowa suna da sankara a duk shekara, kuma sannan an ce fiye da mata 40 da maza suke mutuwa a kulli yomin a saboda sankaran mama. Sannan maza kuma maza 26 ne suke mutuwa a kulli yomin a saboda sankaran mafitsara a Najeriya kurun. Me yasa wannan matsala tafi, za mu ce tafi yawa a kasashe masu tasowa irin su Najeriya, ko da yake kai bayani akan cewa rayuwa da sauransu akwai wasu matsalolin?
To, mu kuma inda a duk duniya ko ina kowace cuta ko a cikin waɗannan cuta na sankara ko na bangare na duniya akwai nau'in da aka fi samun ta, akwai wacce tafi yawa, amma mu a ƙasashenmu na Afirka kamar Najeriya matsalarmu ita ce cuta ce mai dogon jinya, mai wahalar ganowa, tana da wahalar binciken ma da za a yi a gano ta, a tabbatar da ita da irin aikin da za a yi mata da irin ɗawainiyar da za a yi na cuta da magunguna masu tsada da kuma ƙwararrun likitoci da ake buƙata da jajircewa na mara lafiya, duk waɗannan abubuwa ne da muke da ƙarancinsu.
Ana a ƙasashe kamar su Najeriya kenan.
Yawwa, a ƙasashe kamar su Najeriya. Sannan ita kuma kamar kowace cuta, musamman cutar sankara, idan akwai wani mataki da in ta kai, in ta wuce ba a gano ta, an tsaya an yi ta kamar magani ba, wacce za ta kai za a yi wa aiki a yi wadda za a sha magani a yi, akwai matakin da in ta yi tabbas ta shiga jikin mutum, take fita daga gabar da ta fara ta shiga sauran wasu gabobi, to wannan ta kai wani mataki da
ba abin da za a yi sai gyaran Allah.
Shi ne gaskiya. Saboda haka mu kuma sau da yawa duk in ka ɗau lissafin kashi 80 ko 90 cikin 100 ba ma a tabbatarwa ko a gano cewa cutar sankara ce, har sai ta kai wani mataki wanda maganin ko da za a same shi zai wahala.
Madalla, yanzu kuma lokaci ya yi da likitanku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Na lafiya Hajiya.
To, za mu fara ne da wasiƙar masawaran ofisa mai ritaya na Sidi Ado a can akwatin gidan waya mai tanda 70 zuru a can jihar Kebbi, Najeriya.
To,
likita yana so ka mishi bayani akan wai cutar jini hemophilia ne?
Hemophilia.
To, wai wannan ya ake kamuwa da cutar?
To, wannan hemophilia din ai gadon ta ake yi Hajiya.
Subhanallah.
Yawanci mutum kan samu daga iyayensa ne. To, wannan cin kuma yanda yake jinin mutum bai daskarewa. Kin san kamar yawanci ko an abu ya yanke ka, jinin ka kan daskare yanda ba za ka to. Irin su in wani abu ya same su, to jinin bai daskarewa.
To, ka ce ana gado ba, akwai wani abin da ke sawa ne ko baya ga gadon nan akwai yadda ake kamuwa da cutar ne ko kuma halitta ce ta Allah?
Halitta ne ta Allah Hajiya. Halitta ta Allah. To, shi wannan ce yawanci masu shi akwai irin magunguna da ake ba su, kuma akwai abubuwa dole mutum ya rinka hankali inda zai je, kada ka je da za ka iya yanke kanka da waɗansu abubuwa haka. Amma
To, kamar yanzu masu fama da irin wannan ciwon in suka yanke din jininsu zai ta zuba ne? Ba ka kauta.
Zai ta zuba, bai daskarewa.
To,
saboda haka akwai abubuwan da za a iya ba su wanda za su isa zai taimaka, kuma akwai wasu abubuwa da ake ba su rinka sha. To, amma wannan shi ne illar su, jinin bai daskarewa. To, saboda haka shi ne dole in mutum yana da irin wani dole ya ga hankali, kuma su magani da za a ba su rinka tafiya da shi, amma dole mutum ya hankali. Da ka je wurin da ka yanke ba likitoci kuma ba ka da abin da zai taimake ka, to sai kuma ikon Allah.
To, kamar idan mutum ya gano yana da wannan cuta, akwai maganin da zai da ba shi ne kawai zai ta sha a kullum? Kamar yadda ake shi.
Akwai maganin da ake ba, kuma yanzu akwai wasu abubuwan da ake gwaje-gwaje. Kin san akwai gwaje-gwaje nan da ake yi na canza irin ɓargon ƙashi da sauransu. Akwai abubuwa dai da ake yanzu da yake ɗan taimakon su sosai.
To, ya ce wai cutar an ce kashi uku ne, iri uku ne?
To, wannan kamar akwai irin su kala-kala, amma za mu bayyana mashi wannan nan gaba, amma akwai kala-kala da suke ciki.
Ina fatan shi masawaran ofisa na Sidi Ado yana kusa, kuma zai ci gaba da sauraron wannan fili na lafiya uwar jiki domin ya ji shan wannan hemophilia ɗin kashi uku ne ko kuma ba kashi uku ba, ko ba haka ba likita?
Gaskiya haka yake.
To sai kuma wasiƙar da muka samu daga wajen Maryam Aminu Kano Maida tace wai me yasa ne idan yaro ya sha nono sai cikin sa kuma ya kumbura?
To bai kamata yaron ya sha nono cikin sa ya kumbura ba Hajiya.
To
eto akwai dan kuma yaran in aka haife su nono wallahi don wanda lili nonon bai dacewa da shike sa amma nono ai shike kare su daga wadansu irin ciwuka da suke zai iya za su iya samuwa da shi.
Eto likita kace bai kamata a ce yaro ya sha nono kuma cikin sa ya kumbura ba. To idan ya sha nono cikin sa ya kumbura akwai matsala ne ba nonon bane wani abin ne da ba?
Akwai matsala.
To
akwai matsala ne ga cikin sa yanda abubuwan yanda jikin sa ke narkar da nono.
A saboda haka ta je gun likitan yara
ke. Eh, ta je gun likita. In aka je za akwai abubuwan da za a iya yi kuma wani lokaci akwai da yanda aka haife su kai tsanani ma dole sai a daina ba su nono din.
Wato abin da ke cikin nonon bai dace da cikin su bane ko?
Eh, wadansu bai dace da su ba domin wani dalili akwai yara kadan haka da wannan kan faru gare su.
To in aka je dai akwai maganin da za a bayar ko kuma kamar yanda kace sai dai kawai a hana su shan nono?
To wani lokaci aka hana su shan nono suna a canza irin ana ba su irin garin madara da za su iya ba ɗan.
To
ana iya wannan amma in dai cikin yaron ya kumbura to dole a sauri a je wurin likita.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Kasar da sa'o'i 24 bayan murabus din Jacob Zuma Afirka ta Kudu ta yi sabon shugaban ƙasa. Sabon shugaban shine Cyril Ramaphosa, wani fitaccen dan kasuwa kuma kusa a jam'iyyar African National Congress ANC wanda ya taka rawar gani a tilastawa Zuma ajiye aiki. An rantsar da Ramaphosa jiya Alhamis a birnin Cape Town bayan da majalisa ta zaɓe shi babu hamayya. Prime Minister kasar Habasha ya sanar da cewa zai yi murabus a wani abin da ya ce yunkuri ne na kawo ƙarshen rikicin siyasa da ake fama da shi a ƙasar. Da yake jawabi a tashar talabijin ta ƙasa, Hele Mariam da Salen ya ce ya miƙa takardar yin murabus daga mukamin Prime Minister da kuma na shugaban gamayyar jam'iyyarsu da ke mulkin ƙasar. Prime Minister ya ce zai yi murabus ne da nufin haɗa hannu wajen neman mafita da kuma ganin nasarar garan Bawul da aka yi, in ji shi. Ana sauran kimanin sa'o'i 24 a kammala zaman tattaunawar wanzar da zaman lafiya ta Sudan ta Kudu da ake gudanarwa a Addis Ababa. ‘Yan gwagwarmaya sun ce ƙarfin gwiwa da suke da shi na samun zaman lafiya mai ɗorewa a Sudan ta Kudu ɗin yana raguwa. Haɗakar ƙungiyar ‘yan fafatukan da ake kira kwamitin ƙara ƙarfin gwiwa ta fitar da sanarwa jiya Alhamis tana kira ga ɓangarorin da ke kai ruwa rana su mance da bambance-bambancen siyasa da ke tsakaninsu su yi abin da zai kawo ci gaba a tattaunawa ta makonni biyu da ake dab da kammalawa da nufin kawo ƙarshen tashin hankali a Sudan ta Kudu. Ana kuma kyautata zaton wakilan da ke tattaunawa za su sa hannu a sabuwar yarjejeniyar gobe Asabar wadda za ta farfado da yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu da aka cimma a shekara ta 2015 wadda ta wargaje watannin baya. Jiya Alhamis Majalisar Dokokin Amurka ta kyamacewa da tsare-tsaren shige da fice guda hudu da aka gabata a zauren majalisar cikin makonnin nan da aka keɓe domin muhawara kan matsayin bakin haure matasa da ke fuskantar barazanar ta sakeyarsu zuwa ƙasashensu na asali.
To madalla, kafin mu yi sallama muna taya abokiyar aikin mu Safina Tasada Sudan yin murnar ɗaurin aurenta da za a yi bayan sallar Juma'a a yau da misalin ƙarfe 3 na yamma a Humble Hall unguwar Alƙali Katsina. Allah sa a yi taro lafiya ya kuma ba da zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Haka kuma muna ta miƙa saƙon ta'aziyyarmu ga iyalan Dr. Philip Usman, mamban kwamitin amintattu na majami'ar ECWA da ya rasu jiya Alhamis. Allah ya ba da haƙurin jure rashi. To masu sauraron mu, ana miƙa ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku rahoto kan nasara da hukumar shige da fice a hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta samu na ƙwatar wasu mugan ƙwayoyi da suka kama To a madadin kowa da kowa, yanzu ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa sai an ji wa mun sake dawowa. Assalamu alaikum.